daga muryar Amurka a Washington DC. Mun sauraron yau da gobe shirin matasa da wannan maritan Laraba 16 ga watan Disamba. Assalamu alaikum da fatan dukkuna nan lahiya. Kuna jin mu yanzu haka ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com sai kuma a jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani FM da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
A daidai lokacin da wasu 'yan majalisar dattawan Najeriya suka ci ɗamarar yaƙi da kafofin sada zumunta waɗanda su ne suke taimakawa da yawansu suka ci zaɓe, yau shirin yau da gobe zai duba muhimmancin waɗannan kafofin sadarwa ga ci gaban demokaradiyya da ƙarfafa ta da kuma baiwa talaka damar saka idanu akan masu iko. Su tilasta musu yi wa al'umma ayyukan da suka yi alƙawari a yaƙin neman zaɓe.
A matsayin ka na wanda ake mulka, kana da damar da zaka ankarar da shugabanka ta hanyar shafukan sada zumunta, musamman ma kuma wani ma babban ci gaba shine shi shugaban naka yana shafin sada zumunta.
To anya kuwa 'yan majalisar dattawan Najeriya da suka yi shirin yaki da kahohin sada zumunta sun yi tunani ya kamata a ce wanda ya amfani da waɗannan kahohi ya ci zaɓe kuma ya ɗauki irin wannan mataki.
Bai kamata a ce mu da muka ci zaɓe ta amfani da irin wannan social media ba kuma mun koma yanzu muna neman mu kashe wannan.
Za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku cewa ta yaya kafofin sada zumunta na zamani za su iya zamewa matasa makamin kwatar 'yancinsu. Sanan Isa Lawal Ikara ya taho da labarin ɗan iya shi ma akan wannan batu ne na kafofin sada zumunta. Ku biyo mu ku ji duka cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
To kamar yadda kuka ji Jamila ta ce mu muku tambaya cewa ta yaya kafofin sada zumunta na zamani za su iya zame mu matasa makamin kwatar 'yancinsu. Ga yadda kuka amsa a Facebook.
Gaskiya kafafen sada zumunta na zamani sun zama wata hanya mai sauki da talakawa za su yi amfani da shi wajen neman haƙoƙinsu a gwamnatance. Ganin yadda mafi yawancin masu mulki suna amfani da waɗannan kafafen sadarwar. Kun ga kuwa akwai tsammanin cewar idan talaka ya yi rubutu, waɗannan masu mulkin za su gani su karanta. Sai dai wani hanzari ba gudu ba, shi ne yadda muka ji wani ɗan majalisa ya miƙa wani ƙuduri gaban majalisa wanda muke ganin zai taka muna burki wajen bayyana matsalolinmu ta waɗannan kafafen masu albarka. Saƙo daga Umar Adamu Cukuriwa.
A ganina kafafen sada zumunta na zamani kan iya zamarwa matasa makaman ƙwatar 'yancinsu ne kawai ta hanyar tafiyar da kafafen sada zumuntar akan hanyar da ta dace. Misali, matasa za su iya amfani da kafafen sada zumunta wajen tura koke-kokensu zuwa gidajen rediyo daban-daban domin shugabanninsu su waiwaice su, su san irin halin da suke ciki, kamar abin da yake faruwa a yanzu haka kenan. Misali na biyu, matasa za su iya amfani da kafafen sada zumunta wajen bayyana ra'ayoyinsu da tunatar da gwamnati haƙƙinsu a kanta da kuma 'yancinsu. A ganina, idan matasa suka koyi dabarun yadda za su tafiyar da kafafen sada zumunta ta hanyar da ta dace, to wallahi haƙiƙa za su kwaci 'yancinsu cikin gaggawa. Abin da yake faruwa shine waɗansu matasan a yanzu sun ɗauki kafafen sada zumunta ne a matsayin wani waje da za su sheƙe ayarsu suna abin da suka ga dama. Allah ya kyauta. Saƙo daga Isa Khamisu Maɗaci.
Ta yadda za su tura saƙonsu akan abubuwan da suke cin musu tuwo a ƙwarya zuwa ga shugabanninsu da suke gwamnati, sai dai kash na ji za a kafa dokar hana faɗin albarkacin baki a ƙasa ta Naija. Ba wai a hana tura saƙon zagi ko faɗan ƙarya akan abin da bai faru ba. Saƙo daga Sabiu Usman Makurna.
Kafar sada zumunta tana ba matasa damar faɗar albarkacin bakinsu kuma tana ba da dama ga matasa wajen tallata gwaninsu wanda suke ganin zai iya share musu hawayensu idan ya ci zaɓe, kuma suna isar da saƙon ƙorafinsu na yau da kullum. Sako daga Bashiru Usman.
Ta hanyar bayyana ra'ayoyinmu masu mahimmanci da kuma kin amincewa da duk wata doka da za ta hana mu faɗin albarkacin bakinmu, musamman a kafofin sada zumunta na zamani, sako daga Babangida Lawal Bungudu.
Ai, ba matasa kaɗai yake samar wa ƴanci ba, hatta su kansu masu ƙoƙarin ganin sun toshe wannan kafar suna tunƙaho da shi. To, amma matashi ya fi taƙama da ita ta yadda dukkan abin da ya shige mai duhu zai nemi ƙarin haske ta wannan kafar. Ba ma wannan kaɗai ba, matashi ta wannan hanyar ce kaɗai yake iya sanin ya duniya take ciki. Kai, wannan ci gaba sai hamdala, domin ta wannan hanyar kaɗai matashi zai iya miƙa ƙorafinsa ga wakilinsa, saboda ba sa ganuwa cikin sauƙi sai ta wannan kafar kaɗai. Saƙo daga Sanusi Umar Ajuwa.
Yanzu ga Isa Lawal Ikara da labarin ɗan iya.
Yau da gani na ɗan iya ce, yauwa, zo nan ka ji ɗan uwa, kana da labarin wata sabuwar dambarwa? Na ce, a kai dai ba ni in sha kawai nawa. Ya ce, na Ikara, ka san dai a shekarar 2015 ɗinnan matasanmu sun saka rigar adawa, suka ɗare dandalin sada zumunta don ba da tasu gudunmawa, har sai da suka tabbatar ‘yan ƙasa sun zaɓi sabbin shugabannin da za su canza musu rayuwa. Amma kwatsam sai gashi wasu ‘yan majalisar dattawa sun zo da wani sabon ƙudurin dakawa matasan tsawa, suka ce duk matashi shin da ya yada wani labari na kanzan kurege, to babu wata makawa, sai yayi zaman gidan jarun na shekaru biyu ko kuma a ci shi tara mai yawa, saboda kawai da ƴan majalisar sun manta sun fi kowa cin gajiyar wannan dandali na sadarwa. Nace, dan iya ka ce dai ƴan majalisar da tije sun ci moriyar ganga za su yarda kauranta, domin ko wannan na nufin duk gudunmawar da matasan kasar nan suka ba su sun manta. Kuma ma ai batun watsa bayanin kazafi ko ya tuni dokar kasar mu ta haramta, don kuwa waɗanda suka yi dokokin kasar sun san maganar kazafi ko ƙarya batu ne na kazanta. Wataƙila ma shi yasa shugaba Buhari ya ce wannan dokar dai Najeriya ba ta buƙatar ta, kuma ya ce koda an kawo ta gaban shi ma ba shi ba amincewa da ita. Dan iya ya ce, aini tambayar ma da nake ita ce mai yasa shi wannan dan majalisar ya kawo ta, kuma wacce kazanta yake ƙoƙarin ganin ya rufe idan har ya san yana da tsafta, ko kuwa dai ya tafka wani zunubi ne yake neman mafita. Shi yasa ni da jin wannan batu na ce da ba din an ce wanda ya kawo wannan kuduri ya san doka ba, da sai in ce to ya koma makaranta. Na ce, dan iya, ai, lamarin nan akwai abin dariya, wai yaro ya tsinci hakori, don ka san da jin batutuwan da aka cusa cikin wannan kuduri, ka san ko ba a faɗa maka ba samsam babu wani maganar dogon nazari, musamman ma dai da jin an ce wai duk wanda ya saba mata za a kai shi gidan yari, ko kuma a lafta mai tarar naira miliyan 2, har ma wasu na cewa a hada da gidan yarin kawai ya zama kari. Dan iya ce, ai, kamata mai ƴan majalisar su tuna sun yi wa matasan kasar nan alƙawari, suka ce za su inganta ilimi da tsaro da tsarin lafiya don kowa ya zama abin alfahari. Sannan ina alƙawuran samar da ayyukan dogaro da kan da suka yi wa samari? Koko dai duk sun manta wannan tunda sun samu abin da suke matukar marmari da marari? Ko da yake dai akwai ranar kin dillanci, don haka bari in gaya wa matasa ma dai su ƙara haƙuri. Nace, gaskiya dai dan iya ya kamata ƴan majalisar nan su tuna baya cewa sun yi alƙawuran za su fidda matasa daga dukkanin sarƙaƙiya, amma sai gashi yanzu suna ta saƙe-saƙen ganin sun jefa su cikin halin wuya. Dan iya ce, aini kira ma nake ga matasan Najeriya su yi amfani kawai da kafofin sada zumunta nan ko sa samu su wataya, ta hanyar tunatar da ƴan majalisa nan cewa gaba fa tafi baya, kuma tunda Hausawa kan ce alƙawari kaya, to su nuna wa zababbin nan cewa idan ba su cika musu alƙawuran nan ba, to sun haɗiyo kansu kaya. Sai dai duk da haka zan jawo kunnen matasan kada su sake su yi wa wani shugaba zargin ƙarya. Amma fa su ƴan siyasan su sani suka mai ma'ana a harkar siyasa ita ce kashin bayan demokradiya.
A gaida Isa Lawal Ikara. To, ina mahimmancin kahohin sada zumunta na zamani ga ci gaban demokradiya da ƙarfafa ta da kuma ba mu talaka damar saka idanu akan masu iko, har ma ya su tilasta musu domin su yi ma al'umma aikin da suka alƙawari a yaƙin neman zaɓe? Hafsat Abubakar da Hassan Muhammad Dala da kuma Awwal Babbo sun yi muhawara akan wannan azauren matasa ƙarƙashin jagorancin Ibrahim Abdul Aziz.
Eto a hakikanin gaskiya idan ana maganar ci gaba akwai irin ci gaban da bare yuma ka kamanta shi a lokaci ɗaya ba sai dai zai dauke ka lokaci kana ta bayani akai ba kammala ba. Misali shine shafukan sada zumunta waɗanda zamani ya kawo su wadda ada babu su wato sun taimaka wurin tabbatar da sahihancin al'amari wadda ada a baya kafin zo su idan wani al'amari ya faru mutane sukan yi dafifi ne a kwatunan rediyon su domin san sanin me ya faru wadda kamar rediyo tana da ka'idoji da dokokin ta wadda kafin ka kai ma ga dauko labari sai ka kai ga cewa wannan ya kai ya karbo daga wannan ya karbo daga wannan sannan wani lokaci wani al'amari kan faru sai wato daga bangaren radio din kina samu labari wanda bai da sahihanci wanda daga baya sai a zo kuma a saki gyarawa to bangaren safukan sada zumunta al'amari kan faru ga wani mutum wanda unguwar su ya faru ko kuma ma ga shi ya faru ko da wani kanin shi wanda kai tsaye abun na faruwa a lokacin zai watsa ta hanyar shafukan sada zumunta
kaji shi abin da ya tabo kai kuma me zaka tabo misali kai ya kike ganin wannan shafuka su taka ko kuma rawar da ya kamata su taka
matuka gaya wannan wato shafukan sada zumunta suna da muhimmanci ga rayuwar musamman ma al'umma da ake wato mulkanta ko kuma ake tare da su ake shugabanta a kowace yanki ce domin wannan shafukan sada zumunta akwai yuwar wani shi ba gunin sauraron radio bane ko kafan yada labarai ko karanta jaridu ko kuma ganin television ba misali in ma akwai wutar zai kalla to kaga wannan ka samu dama ne na wajen tallata shugabanka wajen gudanar da ayyuka na alkhairi da yake mai yankin
shi shugaban kuma baya ta ina wa zaka amfani shi domin ka ankarar da shi shugaba ko kuma su sauran jama'a
nan kuma zaka yi amfani da wannan daman domin kira ga shugaban da yake shugabantanka akan cewa shugabanni na bangare kaza kaza ko kuwa na mazabu kaza suna wa al'umman su irin abu kaza kamata mu ma shugaba ka waiwayo mu ga irin ga matsala daga matsala ga matsaloli da muke tattare da shi ina ga kaman wannan akwai rawa da za ta ka mutu
to Hajji kin ji abin da shi Malam Hassan da kuma takwarar abokin birnin sai faɗa ke kuma me yake ce wannan rawar da waɗannan shafuka su taka
to yana da muhimmanci dai a rayuwa gashi kuma suna sada zumunci a ko ina
wani ƙarin haske zaka yi
to gaskiya akwai ƙarin haske dangane da maganar ta tana magana akan maganar wato sada zumunta ta bangaren ka san mutumin da yake nisa da kai wato shafin ta baka damar sanin shi
wanda yanzu muna mutum maganar ci gaban demokradiya da kuma tabbatar da adalci wajen shugabanci ko kuma kai kashi kudaden gwamnati
shakka babu shafukan sada zumunta za su bada gudunmuwa ta bangaren shugabanci musamman a demokradiya wanda kan demokradiya tana nufin wato mulkin yanci to kana da yanci kaga wani al'amari da wani shugaba wani lokaci wani kan je kafafen yada labarai matsayin shi na shugaba kuma jagoran mutane yace yayi kaza alhali bai yi ba watakila lokacin wani daga cikin mutanen unguwar su ko al'umar da yake cewa yayi aikin suna jin shi dan haka kai tsaye zai hawo shafin sada zumunta ya sanar da abokan zumuntan shi wanda mutane ne wanda wani lokaci ma idan ka rubuta abu ka sanya wani yakan fara da batun naka wanda mutanen da ba abokan ka ba su gani dan haka kai ga nauni kai ne al'umar da yake cewa yayi aikin a duniya yake yayatawa kuma kai ka san bai maka ba dan haka sai shafin sada zumunta ta bada daman ka fito ka fada wanda idan ka fada din ka gabatar da hujjojinka gamsa su kuma karbabu zai sa duniya ta ga abin da ya faɗa ba gaskiya bane wanda hakan wani hanya ne da zai dakatar da shi daga sake kaiwa mataki na gaba tunda shi bai zo da adalci ba kuma yana son ya sake amfani da irin wannan dama domin ya ci gaba dan haka shafin sada zumunta ita ce hanyar da ta bayyana abin da yake yi ba gaskiya bane wanda watakila ba a samu hakan ba bangaren jarida ko radio ko television wanda kamar yadda na faɗa maka
suna su ma yanzu ai in ka duba canjin zamani dukkanin suna da wannan dandali ko kuma dandamali ko kuma a bangare na batun a shafukan sada zumunci a barin dawo ga shi Muhammad Mahmud kaji abin da ya fadi wani batu kuma shine tsoron da ake shine watakila wasu su yi amfani da wannan sada ko kuma shafuka domin wajen bata suna ko kuma fadan da abinda ba haka yake ba
kamun na zo ga wannan amsa maka wannan tambayan baran kuma abinda wannan dan uwa na ya fada daga ƙarshe cewa kaga wannan ba kowa bane yake da daman da zai je wata jarida ko wata kafar yaɗa labarai ya samu ya ce ya bayyana ra'ayinsa ba kada kenan abu na gaba idan muka zo ta abinda ka faɗa abinda ya shafi yan majalisun tarayya da suke kokarin kawo wannan dokan sai inga kaman suna so su yi amfani da wannan damar ne domin su rufe wa al'umma baki saboda kada su bayyana ra'ayinsu saboda idan aka samu wannan daman domin dokan Najeriya kundin tsarin mulkin Najeriya wanda muke tare da ita 99 constitution din nan alif 199 tace section 39 ya baka freedom of expression
wato section 39
ta baka daman ka bayyana ra'ayinka to a kwana a tashi da aka dakatar da kai a wannan bayyana ra'ayinka bangaren wato social medias akwai yuwar a kwana a tashi za a zo a hana ka yin magana din ma baka saka ce kaza game da abin da ya shafi da
siyasa wani ci gaba ne koko ci baya
matuƙa ma ci baya kama sosai ma to ina ga idan har aka tafiyar da wannan dokan ko kuwa kana nan talaka na bayyana ra'ayina shugaba na bai min kaza ba kuma ga matsalolin mu kamata yayi kaza sai ka zo ka ce zaka ci tara ta naira miliyan 2 ko kuma a daure ni shekara 10 baka min adalci ba inda har haka ne
haja ki ana kitanin wane me ya kamata jama'a nan su yi amfani ko kuma su sani dangane da
ya kamata su bayyana muhimmancin abin da yake abin da gwamnati yake yi musu kuma sannan su mai da hankalin su domin zai kawo mana ci gaba a gare mu da ma kasar mu Najeriya baki
ɗaya to muna godiya kaji mal hasan kaji abin da ta fadi to yanzu da abin tambaye ka ne ni na kauyen Kayo me ya kamata ni ne yi domin in an karar da shi wanda ke mulkana ta wannan kafa
eto kafin kai ga amsa wannan tambayar ni abin da kuma bayani tsokaci dangane da wancan tambayar da nace ina da abin cewa akan ta ita ce tambayar da kake dangane da matakin da kamar majalisan wakilai suka so su dauka dangane da al'amarin shafukan sada zumunta wanda suka ce kamar yunkuri ne na har akwai tarama da za a iya sakawa dangane da masu shafukan shafin to maganar gaskiya shine al'amari ne da kwata-kwata zan iya cewa babu adalci a ciki kasancewar wato wannan shafuka al'umma ne suke amfani da ita wanda al'umma ne kuma da suna da dama kamar yadda muke wato lokacin mulkin yanci suna da warfadin albarkatun bakin su sannan idan ka koma baya kamar a Najeriya kasar nan zan iya cewa wani abu ya faru mai kama da juyin hali wanda shafukan sada zumunta tana daga cikin shafukan da suka bada gudunmuwa mai yawan gaske shafukan sada zumunta sun bada gudunmuwa dangane da al'amarin da ya faru wanda in ka koma baya zaka ga kamar wani abu ya faru wanda yake kama da wato juyin juya hali a kasar nan dan haka nan shafukan sada zumunta su ne wato kan gaba wurin wato kai abun gaba bayyanar da halin da ake ciki nuna abin da zai iya faruwa wanda irin wannan gudunmuwa da suka bayar idan da babu su da wannan gudunmuwar bai samu ba
ya kamata ni in yi domin in yankar da wanda ke shugaba na ko kuma wanda ke wakilta ta
a matsayinka na wanda ake mulka kana da damar da zaka ankarar da shugabanka ta hanyar shafukan sada zumunta musamman ma kuma wani ma babban ci gaba shine shi shugaban naka yana shafin sada zumunta da yawa daga cikin shugabannin al'umma su ma suna da shafukan su wanda suke ganin albin da al'umma ke tattaunawa akai halin da al'umma ke ciki da kuma abin da ke kaiwa da kuma da haka matsayin kana wanda ake mulka kana da damar ka gaya mishi kuma zai ji ka kai tsiye
Muhammad Awal wani shawara aka bawa su masu amfani da wannan shafukan
kamata yi su rika sani menene suke rubutawa a shafukan nan domin idan muka duba mutum abu ɗaya ne yake so ya kawo mana matsala a abin da ya shafi wannan wato mutum ɗaya ne don ya fito ya ga wani magana wato shawara akan abin da ya shafi shafuka to shine ake so ame da shi doka gaba daya ya hau kan al'umma kusan miliyoyin al'umma suke amfani da wannan shafukan kamata yi mu san menene zamu yi kuma duk abin da zamu amfani da shi a shafukan ne zama abu ne wanda muke da sahihancin sa
muna godiya to Hajiya wani shawara ke kuma zaki bada kashe
eh to shawaran da zan bada ya kamata mutane su dauki shafukan sada zumunta da muhimmanci saboda yana da ci gaba a rayuwa
Mal Hassan kai kuma shawara ka bada
wato a matsayinka na mai amfani da shafin ya dace a ce ka bada gudunmuwa wurin aika abin da yake mai ma'ana kuma na gaskiya hakikanin ta saboda wato shigar da wani abu wanda ba hakika ba yakan sa shafin ya zama kaman shafi ne da ake isar da sakonni ko kuma ya sa dar a zuciyar masu mu'amalantar shafin wato lokacin kaga wani abu sai ka je kuma ga tuntubar ina sahihancin al'amarin amma idan ya zama masu amfani da shafin ya zama suna ganin al'amura ne a siyasance a demokradiyance wanda yake hakika to sai su yi amfani da shi wurin isarwa mutanen da ba su gani ba wanda wannan shine shawara na gare su kuma insha Allah akai amfani da shi za a kai ga gaske
muna godiya
To anya kuwa ƴan majalisar dattawan Najeriya da suka yi shirin yaki da kafofin sada zumunta sun yi tunani ya kamata a ce wanda yayi amfani da waɗannan kafofi ya ci zabe ya dauki irin wannan mataki ko me ɗan majalisar dattawan Najeriya Comrade Shehu Sani zai ce akan wannan
wannan kuduri da yake gaban majalisa namu Ahmed Tijai kuduri ne wanda yake akwai irin mu da bamu yadda da shi ba saboda kuduri ne da zai take ƴancin dan adam ya faɗi ra'ayin shi kuma ya kalubalanci shugabanni bai kamata a ce mu da muka ci zaɓe ta amfani da irin wannan social media ba kuma mun koma yanzu muna neman mu kashe wannan saboda ba mu san jama'a su gaya mana gaskiya a halin gaskiya ba mu wanda jama'a ya kamata masu soka da yawancin mutane suke kan mulki dan idan mutane ka hana su fadin ra'ayinsu to lallan ne an dauki hanyar tafiya mulkin kama kariya da mulkin duniya to shi yasa mu a matsayin sanatocin da muke adawa da wannan doka zamu ci gaba da yi mu tabbatar kuma cewa dokan da shi bai zama wani abu wanda zai za a dinga amfani da shi ga 'yan Najeriya su na farko dai ta wannan kafafi ake amfani da shi wurin cimma ko saduwa ga mutanen da suke da madafan mulki kamar su shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisa ta haka matasa za su yi amfani da shi wurin miƙa ƙorafe-ƙorafensu da kuma neman a yi musu ayyuka a wurarensu ta haka kuma za su iya kaiwa ga 'yan majalisunsu da mutanen da suke kan iko na gwamnati wurin gaya musu gaskiya da kuma jawo hankalinsu da irin ra'ayi da kuma halin da jama'a suke ciki a wannan bangare kenan amma kuma akwai wani bangare guda daya wanda yake matasa waɗansu kalilan daga ciki suka yi amfani da shi wurin batanci ga mutanen da suke kan mulki ko kuma yin kage ko yin yarfe ko kuma yin a bata ma waɗansu suna da kuma waɗansu abubuwa da ba kan ka'ida suke ba waɗansu ma suka yi wannan amfani da wannan kafafi wurin faɗin waɗansu kalamai wanda ba su yi daidai da addinin ba ko al'adunmu ko kuma irin tsari irin na ƙasarmu saboda haka wannan abu yana da amfani kuma amma akwai waɗansu ɓatagari suke amfani da shi wurin yin waɗansu abubuwa wanda yake bai kamata ba to kaman kowane irin abu ne shi wannan abu yana da amfani kuma yana da illa ta bangaren amfani shi ne ana iya ilmantar da jama'a kuma ana iya faɗakar da kan mutane kuma su matasa suna iya amfani da shi ta bangaren ma taimaka ma kansu da kansu kuma suna iya amfani da shi ta bangaren faɗin gaskiya amma kuma da yawa aka ga waɗansu maganganu da ake jefa a cikin wannan kafafi sai ka ga cewa ba gaskiya ba za ka ga mace an mata kage za ka ga namiji an mashi yarfi kuma duk abin fa da aka fadi a cikin wannan dandali ba mutum da yake karanta shi ba mutane ne miliyoyi to wani ma kagen idan aka ma mutum ko wani yarfan kamun ya koma ya karyata wannan abu sai ka ga kawai mutane sun yarda da wannan abu da aka fi amfanin wannan abu yana da kyau amma kuma illan shi ke bukatan duk wanda za su yi amfani da shi su san abin da za su yi amfani da shi a kai saboda duk da yake dai wani abu ne wanda yake aka yi shi don ci gaba mutane kuma su sani ba wai duk abin da aka sa a cikin wannan kafafi kuma shi ne gaskiya ba na farko ana yi amfani da shi wurin campaign na cin zaɓe kuma wanda suka hau kai suna amfani da shi wurin bayyanar da irin ayyukan da suke yi a wannan kamar yadda shi Obama ne a ƙasashe kuma kamar Egypt ma sun yi amfani da shi wurin kawo ƙarshen mulkin danniya na Mubarak inda aka amfani da shi wurin kawo matasa wuri ɗaya da mata da maza suka fito suka dinga zanga-zanga a Najeriya akwai matsaloli daban za ka ga mafi yawancin kamar ma'aikatu na gwamnati suna da irin wannan abu amma da yawan su za ka ga ba su cika amfani da shi ba amma su matasa za ka ga duk abin da ya faru a wuri ɗaya za ka ga kaman ka ji shi ma a jarida ka karanta shi a wannan kafafi kuma amfani shi ne in ka karanta shi to wannan ya faɗi wancan ya faɗi wancan ya faɗi to za ka tantance gaskiyar magana ne irin ga mutumin da ya yaɗa wannan kuma abinda su matasa sukan yi a wannan lokaci kamar a ce ana neman aiki za a bada mutane da ba mutane aiki ma'aikata na kallon cewa akwai aiki a daki jama'a sai ka ga ta wannan wuri mutane ma sukan sani kamar yanzu mu da za mu kai wannan campaign a 2015 mun yi amfani da wannan kafafi wurin faɗakar da matasa musamman ma waɗanda suke birane saboda karkara suna da matsalar wuta wani lokaci kuma ba waya na da matsalar samu a wannan wurare saboda haka mun yi amfani da shi wurin jawo mutane da fito su yi zaɓe kuma a halin yanzu ma da muke kai muna amfani da shi wurin faɗin wa'ensu abubuwa da abubuwa da muka yi. Duk abin da kaga bamu faɗi ba a cikin namu bangare na wannan kafafi to sai ga cewa kila wani ne je faɗi. Saboda haka da yawan mutane sukan bi mu dan yakan yi wahala ma ka ga wa'ensu wanda suke kan mulki. Amma in ka sadu da su ta wannan wuri ko aka aika musu sako za su san to amfanin wannan abu kenan. To a da lokacin mulkin soja da babu wannan irin kafafi mukan dai yi amfani da radio ko kuma da jaridu ko kuma da talabishin wurin isar da sako ga jama'a ko kuma buga wasu takardu ma mu je mu raba da kanmu a makarantu ko a kasuwanni ko kuma inda mutane suke tare ko gidaje mu kai na cewa ga abin da muke so jama'a su a yanzu duk mutanen da suke gurbaya za ga abin ya fi zuwa musu da sauki saboda duk zanga-zangan da za a yi da duk taron da za a yi za ka buƙatar ma ka kira mutane a waya in dai ka aika da wannan saƙo ka naka kafafin na wannan yanar gizo-gizo to sai ka ga jama'a sun samu wannan saƙo kuma sun bi ko kuma sun zo in gaita da kake yi. Saboda haka shi wannan kafafi na zamani wani abu ne wanda ya kawo sauƙi ga jama'a sannan matsalan shi kawai shi ne ba ta gari da suka yi amfani da shi wurin ɓatanci ko wurin lalata waɗansu ko cima waɗansu mutunci da kuma take haƙƙinsu. Amma ta ɓangaren gaskiya kan wannan abu ya taimaka wurin kawo sauƙin sadarwa tsakanin jama'a.
Jamila, kin ji bayanai da dama masu mahimmanci akan social media. Amma mutanen mu da yawa sai su ga social media kawai sada zumunta.
Kuma wainan ma ce sada zumunta menene kawai ce muke ina kwana ina gajiya ya kwanan iyali.
Yau ana biki a gidanmu za ki zo za mu je ɗauran auren wane. Ya abin yadda za abinda za a iya yi da shi sada zumunta na da kyau yana da kyau amma a wannan zamani abinda za a iya yi da waɗannan kafofin sadarwa sun yi wannan kawai
gaskiya
yawa
ta hanyoyi ma daban-daban kinga kamar yanzu rikicin nan da yake faruwa ana ta yada hotunan da ba daidai ba
hotunan ƙarya
mutane da dama sai su yadda cewa waɗannan hotunan na gaskiya ne yazo ya lalatawa ma wani suna ya bata mishi
kuma yadda Shehu Sani yayi magana yace akwai za a yi wasu kamar ƴan mata kage kuma akwai hoton da za a iya nuna mutun yana da jina-jina amma idan kika kai amfani da
ai su kafafin sun ba da dama kamar yanzu go amma sai kana da sanin cewa zaka iya daukar wannan hoton ka saka a Google zai nuna maka shaida cewa ai wannan Photoshop ne ba na gaskiya bane ba amma sai kana da wannan sanin.
To da fatan za mu ci gaba da yin amfani da waɗannan kahohi amma kuma za mu ƙara neman ilimin yin amfani da su sosai. To masu saurare iyakacin shirin kenan sai gobe haka yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fayyu
da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Nelson Lopes ni ce Halima Jumrau ke sallama da ku sai gobe haka da izinin Allah ku huta lafiya.
Bangwani ya zama tilas ne ma bazan fasa.